Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 28 ga watan Afrilu a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban kafar Somalia ya ce ba zai nemi ƙarin wa'adi ba. A yau ake sa ran shugaban Amurka zai bayyana kudurorinsa kan ƙasashen duniya. Za a ji cewar Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta amince da yarjejeniyar kasuwanci da Burtaniya.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara a Najeriya ta samu nasarar cafke mutane 33 waɗanda ke satar mutane domin neman kuɗin fansa. Bayan haka za ku ji abin da masana harkokin tsaro a Najeriya ke cewa game da kiran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ga Amurka da ta dawo da rundunarta ta tsaro mai kula da Afirka cikin nahiyar daga Jamus. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Al-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Shugaban kasar Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad ya ce ba zai sake neman ƙarin wa'adin shekaru biyu na mulkinsa ba sakamakon matsin lamba da yake fuskanta daga ciki da wajen kasar na cewar ya janye daga wani kuduri mai cike da cece-kuce na ƙarin wa'adi da Majalisar Wakilan Kasar ta zartar. A cikin wani jawabi da aka watsa a gidan talabijin, Muhammad ya ce zai bayyana a gaban Majalisar Wakilai a ranar Asabar don neman 'yan majalisar su maido da yarjejeniyar da aka cimma a shekarar da ta gabata tsakanin gwamnatin tarayya da shugabannin jihohin tarayya biyar da gwamnan Mogadishu. Yarjejeniyar da aka fi sani da yarjejeniyar 15 ga watan Satumba ta buƙaci a zaɓi 'yan majalisar tarayya ta hanyar zaben delegate. Daga nan 'yan majalisar sai su zaɓi shugaban ƙasa. Majalisar Wakilai ta soke wannan yarjejeniyar a ranar 12 ga watan Afrilu tare da baiwa ɓangaren zartarwa da na majalisar ƙarin wa'adin shekaru biyu don shirya sahihan zaɓuka. Muhammad ya sanya hannu akan kudurin ya zama doka a ranar 13 ga watan Afrilu. Wa'adin shugaban ya ƙare ne a ranar 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 yayin da na majalisar ya ƙare a ranar 27 ga watan Disamba na 2020. Ya ce zan bayyana a gaban majalisar jama'armu a ranar Asabar domin maido da yarjejeniyar 17 ga watan Satumba tsakanin gwamnatin tarayya.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar ta samu nasarar kama mutane 33 da ke satar mutane don neman kuɗin fansa. Gwamnan jihar Bello Matawalle Muradin shi ne ya bayyana hakan jiya a fadar gwamnati bayan shan ruwa a lokacin da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya kai masa ziyarar ta'aziyya. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malumfashi ya aiko mana da wannan rahoton.
Su dai waɗannan mutane 33 da aka kama galibinsu mazauna cikin garin birnin Gusau ne da kewaye kamar yadda gwamna ya bayyana. Idan ba manta ba salanda aka sace daliban makarantar Dujenge din nan gwamna da yake jawabi ga waɗanda suka zo mai jaje yayi tsokacin cewa gwamnati na sanar da waɗanda ke da hannu wajen satan mutane da neman fansa amma ya iya bayyana ko su wane ne har ma aka yi ta magana to ajiyan ya fasa kwai shin ya akai suke aikata waɗannan miyagun ayyuka amma kuma suke zaune a cikin garin Gusau
mun mutanen nan da mun fita ko sauke da gaban ba ba san da ba san da kuma su abun da kake su da an dauka kuka dauka to ke da mutanen da ake da gaban ake da ba san duk ba mutanen da ake an san mutanen nan su da
wani babban abin mamaki shine daga cikin waɗanda aka kama har da ma'aikacin hukumar kashe wutar gobara ta jihar Zamfara to fire service a cikin su saboda haka sai kashedi ga al'ummar jihar Zamfara tare da basu umarnin su miƙe su sa ido tare da kare kansu a duk lokacin da irin waɗannan abubuwa suka faru amma su yi hakan cikin lura domin kada a cutar da wanda baya da laifi da sa zargi sai an tantance an tabbata a ƙarshe gwamnan ya yi godiya ga gwamna Aminu waziri tambuwal wanda ya kawo ziyara ta ta'aziyya game da rashe-rashen da aka yi na rayuka da kuma dukiyoyin jama'a tun da farko na sa jawabin gwamna Aminu waziri tambuwal ya ce
ta'aziyyar mu da jaje da abubuwan da suka faru cikin al'ummarmu madadin mu al'umma jihar Sokoto da shi kai ne bari masu kan musulmi mu gabatar da jajen mu ga wannan al'amari da faru a wannan gida namu na jihar Zamfara wannan ba karamar hasara ba ce wannan ba karamar jarabawa ba ce wannan ba karamar bala'i ba ne idan an kai la'akari da yawan jama'ar da aka yi hasara da dukiyoyin da aka yi hasara mutum kai aka yi hasara ba karamar hasara ba ce wani ana magana kasar mutum 80 zuwa 90 muna roƙon Allah rahama mai jinkai muna tsaya sai da wannan wata albarka ya gafarta muku da cikin su ya ne musu za su adana da dawo ba kare sani da kuma wannan abin da ke faruwa kuma yadda na tabbata mai daraja gwamnati muke bayani baya dawo mu duka mu san gwamnati bakwai daga cikin takwas sai da samu zuwa ba mun je fara shugaban kasa takanas akan waɗannan matsaloli
sanshi abin malafashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya
sanishi aibu malamfashi da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
adadin mutane da suka mutu sanadiyar coronavirus a India ya cike 200,000 yayin da ake ci gaba da fadawa cikin mummunan bala'in annobar ma'aikatar kiwon lafiya ta bada rahoton mutuwar mutane 3,293 a yau Laraba wasu sabbin alƙalumma na kwana guda na waɗanda suka mutu wanda ya bada adadin mutanen Indiya da suka mutu zuwa 201,187 ƙasar Indiya da ke kudancin Asiya ta kuma kafa sabon tarihi na sabbin kamuwa da cutar har 360,960 a rana ɗaya wanda kuma ya bada adadin masu ɗauke da cutar kusan 18,000,000 rukuni na biyu na ƙwayar annobar ta corona ya tura tsarin kula da lafiyar Indiya kan tafarkin durƙushewa a yayin da asibitoci suka cika suka batse da masu ɗauke da cutar ta corona wanda ya tilastawa hukumomi mai da taragon jiragen ƙasa a zaman wuraren killacewa da kwantar da masu ɗauke da COVID-19 yayin da kuma matsalar ƙarancin iskar oxygen ke ci gaba da tsananta yanayin yawancin wuraren shakatawa da wuraren aje motoci sun zama wuraren jana'iza da wucin gadi ba dare ba rana ana ƙona gawawwakin waɗanda suka mutu sabon adadi na duniya akan COVID-19 da cibiyar bincike ta jami'ar John Hopkins yana nuna cewar mutane miliyan 148.7 suka kamu da cutar gami da mutuwar mutane miliyan 3.1 kasar Amurka ce kan gaba a duniya a duk bangarorin biyu da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar miliyan 32.1 da kuma mutane 573,381 da suka mutu.
gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Kwana ɗaya bayan kiran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ga ƙasar Amurka da ta dawo da rundunarta ta tsaro mai kula da Afirka cikin nahiyar daga Jamus. Masana harkokin tsaro da kuma ƙasa da ƙasa sun ce za a koma gidan jiya ne. Ga hira da baban gida Jibrin ya yi da Dr. El Harun Muhammad na kwalejin Kaduna Polytechnic inda ya fara tambayarsa ra'ayinsa game da wannan kira ko bukata ta shugaba Buhari.
Kiran da mai girma Muhammadu Buhari ba zai warware wannan matsalan ba. Ai kafin Africom ma ko kuma bayan Africom ai akwai yunkuri da gwamnatin kasan America ta yi bayan har da aka kai ga tagwayen gine-gine a birnin New York. Wata shida tsakani America ta turo sojojinta zuwa Bamako Mali akan cewa a horar da sojojin kasan da masu kasashen Sahel wanda ya hada da Mauritania, Niger da Chad akan yadda za su yaki ta'addanci. Kuma an yi wannan horan akan wannan horan aka fadada abinda gwamnatin America ta kira Pan-Sahelian Counter Terrorism Initiative. Majalisar kasar America ta zauna aka ware miliyoyin dala akan wannan horan. Daga baya aka fadada wannan horan ya hada da sojojin Nigeria da Niger kasashe wajen bakwai aka ba su wannan horan yadda za su yaki yan ta'adda har nan Abuja an zo an yi wannan horan. To amma me ya faru? Daga baya sojojin yan tawayen suka raba mali gida biyu suka kwace kusan rabi sai da Bamako ya kusa koma hannun yan ta'adda. Kuma su Africom ai dama ana zargin cewa su suna neman yadda za su zo ne su shigo da sojojin su ya zama hanya da zai zama sun mallaki dimbin arzikin da Allah ya ba wannan nahiyar. Kuma bir ya yi kama da mutum kabin?
To sai dai ministan kula da nahiyar Afirka na kasar Birtaniya ya ce duk wani taimako da Najeriya ta samu ba zai taimaka wajen magance tsaro ba. Kana ga kamar tamkar mai da martani ne game da wannan kira na shugaban kasa na neman agaji daga kasashen waje musamman Amurka?
Eh to ai ka san koda an samu sabani tsakanin matsayin gwamnatin Ingila kamar yadda jakadun su yi bayani ko kuma ministan su da ya kawo ziyara Najeriya cewa ai sun suna nan mu'amalar su da Najeriya ba zai canza ba, amma wannan ba yana nufin za su zo su Allah misur bane a warware matsalan rashin tsaro na Najeriya. To kaga dama su manyan kasashen nan su da yawa harshen da mu suke. To kaga kuma gashi ana zargin kasan Faransa da hannu dudu a wannan badakalan da ake da bindigogi na Boko Haram ne ko yan bindiga dadi a arewacin Najeriya da kuma arewacin yammacin Afirka su Niger su Chad. Kaga duk ana zargin hannun Faransa da ma kasan Mali da ma kashe Gaddafi. To kaga kuma ai muhimmin abun yadda za su samu su rika juya shugabannin kasashe ya zama yaran su suna sa su suna yin abubuwan da zai wahalar da yan kasa, abubuwan da zai sa kasan cikin talauci cikin tsanani. To idan aka samu wannan an yi nasara. Kuma duk inda ta je ta dawo Ingila da Faransa da Jamus da Amerika ai duk haduwa suke su zama abu daya.
Dr. El Harun Muhammad kenan na sashen harkokin kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha na Kaduna baban gida Jibrin Murai Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibrin da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harbi shi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa cikin shirin nan na musamman da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba muhimmancin matakan da jagorancin yankin Arewa. Matakan da jagororin yankin Arewa ke dauka ko ake bada ra'ayinsu dauka don gyara kayanka da masu azancin zance ke cewa ba shi ne sauki mu raba ba.
Arewa zumunta ta samu duhu sai nishadi sai sharhodiya. sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban siya, camce-camce da tsumbace-tsumbace.
Farko injiniya Ahmed Zakari Guroje na tsaunin Mambila ya faɗi muhimmancin sarakuna ne da yake ganin ta hanyar su akan iya dawo da lamuran daidai wa daida, ko kuwa a ce da baki gara baki-baki.
Ka san wato duk abin da zai tada hankali har a rasa rayuka a wuri kuma inda ake da shugabanci. Shugabanci kuma irin na sarakuna, wanda yake inda kamar a ce sarakunan nan suna nan kamar yadda suke da mu, mun tashi muna yara, idan ka ga dogari ya gita kofar gidan kuma hankalin ka tashi zai, saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne. To amma sai gashi mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa, inda 'yan siyasa suka maida sarakuna suka zama abin tausayi. Sarki ya zama basarake, ba zai iya cewa a bari ba, ko ayi ayi ba. Basarake ya zama abin tausayi a Najeriya. Gwamnati ba ta da wata hanya da za ta iya sadarwa tsakaninta da talaka kamar sarakuna. Sarakuna su ne, idan gwamnati ta ce ga abin da take bukata, sarakuna su ne za su sa talakawa su karbi wannan abin, idan abin amfanu ne a gare su kuma su aiwatar da shi. Gwamnati za ta samu sauki wajen samun yadda abubuwar duk wani abin da ya shafi tsari na gwamnati zai samu tafiya ba tare da wani matsala ba, saboda idan abin da yake da amfanu ga jama'a ne, sarakunan nan su suke tara jama'a, su tara masu unguwanni, su tara su hakimai da su ardo da su sauransu, su ce musu to ga abin da fa gwamnati take son ta yi. Don haka muna so ku yada ya shiga jama'an mu, su san cewa ga abin da gwamnati ke son ta yi, kuma kowa ya bada haɗin kai. To amma yau an rasa wannan, mutane suna zaune kara zube. Idan wani fitina ya tashi a wuri, ko da sarki ya aika ya ce a bari, ba wanda zai saurara, saboda 'yan siyasa sun maida sarakuna sun zama abin banza, ba su da ma wani mutunci a idon talakawa. Wannan ba daidai ba ne. Wannan shine ɗaya daga cikin abin da ya sa wannan tashin-tashinan da ake fama da shi a ƙasar nan take yaduwa a kullum kamar wani annoba, domin babu wani wanda zai iya kawo mutane. Yanzu misali, muna nan muka ga wani da ake ce ma Kano ya fito a yankin Inyamiran nan, ya kusa haddasa shi yaki a kasan nan. Mutane suna zaune babu wani mutumin da zai tashi ya ce mishi kai wannan wani irin lamari ne haka, ba wani wanda zai zo ya ce mishi ka bar wannan abin da kake yi, saboda darajar sarakuna ya riga ya zube. Amma inda da ne wannan Kano ya isa yayi abin da yayi, ba don Allah ya kiyaye ba, yaron nan da ya haddasa yaki a kasan nan. Saboda haka ina kira gwamnati ta sani akan cewa 'yan siyasa sun zo mana da matsala a kasan nan. Idan har gwamnati tana so ta samu sukuni yadda za ta tafiyar da mulki cikin kwanciyar hankali, dole sai an dawo da darajar sarakuna. Dole sarakunan nan su zama suna faɗi a ji. Dole shugaban kasa ya ɗauki mataki yadda za a dawo da martaban shugabancin sarakuna a Najeriya. Idan ba an yi wannan ba, wannan tashin-tashinan da muke gani, wallahi abin da ya faru a nan Sardauna local government nan Mambila Plateau, kasa ta ce ba wani abu ya kawo wannan ba sai rashin shugabanci. Yanzu kaga wannan taron da muka yi, banda sarakuna guda biyu da Lamidon Adamawa ya tura daga jihar Adamawa suka zo suka wakilce shi a nan, dukkan sarakunan Taraba gaba daya babu wanda ba mu bashi takardar gayyata ba. Ina suke a nan?
Yanzu za mu ji bayani daga ɗaya daga manyan sarakunan daular Usmaniya, wato Lamidon Adamawa Dr. Barkin Aliyu Mustapha, kan yadda lamuran suke a tarihi.
Saboda haka kamar yadda na faɗa, in ba mun koma kowa, kowane shugaba ya zama shi adali ne ko mai gaskiya ba, to ba za mu samu zaman lafiya a ƙasar nan ba. Sarautar gargajiya kamar sinadari da ake kira catalyst a wajen gwaji da ake yi a chemistry. Tura lokacin da suka zo ƙasar nan, suka zo suka tadda yanda sarakuna suke da ƙasashensu, kuma irin abubuwan tsaro da sauransu da suke da shi, sai suka ce to su ba za su taɓa waɗannan abubuwan ba, za su amfani da sarakuna don su samu sauƙin tafiyar da mulkinsu a nan. Kuma suka yi haka, suka samu sauƙi har muka samu yancin kai, suka kama hanyar suka tafi lahiya lau ba wani abin nan. Da jaran 'yan siyasa suka shigo, sai suka ce ai su ba ruwansu da irin wannan wanda Turawa suka yi. da sauransu. To daga nan muka fara samu matsala a kasar nan, aka zo har aka yi wani abu wai provincial commissioners wanda za su zo su challenge sarakuna a provinces nasu. Daga nan aka zo aka yi local government reforms, daga nan aka cire shari'a a hannun sarakuna, aka cire yan sanda yan doka a hannun sarakuna, aka cire prison a hannun sarakuna. Daga nan abubuwa suka tabarbare. Da in hakimi ya kashe kudin hukuma, kudin NA ko da taro ne, za a tube shi a daure shi. Sai gashi mun wayi gari, akwai chairman na local government, akwai wadansu gwamnoni wadanda za su yi almundahana da kudin jama'a da sauransu in billions. Da fataro in hakimi ya ci za a daure shi a tube shi, yanzu kaga mutum ya ci billion 20 billion 30, ba abin ba wanda zai ce mashi komai. Kaji an kama shi yau, an sake shi gobe, ana nan har shekaru su wuce har ma a manta da magana. To yaushe zaka samu abin da zaman lafiya irin wannan kasa? Domin mu a kullum duk gwamnati mai ci dole ne mu ne tare da ita. To saboda haka ba za a sami garan bawo da za a mai da martabobin sarakuna na gargajiya a kasar nan sai an yi gyaran kundin mulki na kasar nan. Sannan a cikin mu bamu neman wani executive a ba sarakuna wai su zama kaza menene, bamu neman wannan. Jihar Adamawa mu Allah ya ba mu sa'a, domin mun hada kai da sarakuna da jami'an tsaro don mu tabbatar da an samu zaman lafiya. To wannan hadin kai dole ne a same shi, domin ba a same shi ba, na gaya maka waɗansu a ƙasar nan ba su son gaskiya, ba su son adalci. Kaga ga mutum yayi laifi don shi dan wane ne ko abokin wane ne, ba sa a hukunta shi ba. Saboda me? So saboda haka mu anan muna mun hada kai da jami'an tsaro. Kuma ni a masarautata muna haduwa da hakimai, da ni da ɗan majalisata da jami'an tsaro sau daya kowane wata, mu tattauna me yake faruwa a ƙasar. Su hakimai su gaya mana me yake faruwa a ƙasar sai su kuma jami'an tsaro su gaya mana me yake damun su. Shikenan sai mu shawara mu ci, to ga yanda zamu mu tafiyar da abubuwa yanda kowa zai tabbata ana mishi adalci, ba zai ce ana kuntuta mishi ba. To saboda haka in aka bi ko ina haka din ne, za a yi kamar yanda muke ana, na tabbata za a samu biyan bukata na zaman lafiya da muke nema. Babban abu ne shine dole ne shugabanni su zama masu adalci, masu gaskiya. Duk wanda yayi laifi, ko danka ne ko dan uwanka ne, a hukunta shi talaka, kowa ya ga an hukunta shi. To in aka samu wannan talaka wanda ke kauye, in ya ma tashi yana son yayi laifi, zai yi tunani yace ga wani minister ma, ga wani retired general yayi laifi, an kamo shi an hukunta shi, ni ina laifi, na gama yawo. So saboda wannan dole ne ya shiga cikin zukatan mu, kuma a gani gashi ana adalci, ana gaskiya. In ba haka muka yi ba, na riga na faɗa nace I'm sorry, ba za mu samu zaman lafiya ba.
Mazauraru za mu dasa aya a nan makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zaman lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To gaida Nasiru Adamu Alhikaya, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwan Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Yace salam VOA Hausa, hakika kashe naira biliyan 6 wajen gyaran gidan gwamnati da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ke yi abin takaici ne, ganin yadda akwai wasu daga cikin ma'aikata da ƴan fenshu ke bin bashin hakokin su na wata da watanni ba tare da an biya su ba. Sakonmu na gaba kuma daga Ahmed Abacha Macina, yace VOA Hausa, hakika rikicin da ke kokarin kunno kai tsakanin shugabannin mulkin sojan kasar Chadi da al'umman garin sakamakon haramta fita zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a kasar abin takaici ne, kuma ba zai haifar wa kasar da dani ido ba. Ya kamata al'umman kasar Chadi su yi wa kansu kiyamul laili su zauna lafiya, saboda zaman lafiya ya fi zama dan sarki.
sai sakon gwani manajan Bulo da Masak daga jihar Bornan Najeriya yace salam VOA Hausa muna tarda Allah wadai ganin yadda tsaro ta iya tabarbare a Najeriya muddin idan har ana so a kawar da matsalan tsaro a kasar to yana da kyau gwamnati ta kawo kayan aiki na zamani domin kuwa ba komai bane ke kawo cin galaba da ƴan ta'adda ke yi akan jami'ai illa rashin kayan zamani daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen duk wani ta da zauna tsaye a Najeriya sai sakonmu na gaba daga Adamu Habu Umar Yanga karamar hukumar Taura jihar Jigawa yace assalamu alaikum VOA Hausa a yau muna fatar ganawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da sakataren wajen Amurka Anthony Blinken ta kafar bidiyo inda ake sa ran za su tattauna lamura da dama ciki har da sha'anin tsaro da ke kara tabarbarewa a kasar mu Najeriya kulliya ta biya kudin sabulu amin tsumma amin sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace ina kira ga ƴan asalin jihar Yobe da ma waɗanda ba ƴan asalin jihar ba idan da hali a taimakawa al'ummar garin Daidam da kayan abinci ko kuɗi duba da halin ni asu da suke ciki na a cikin wannan wata ne albarka na Ramadan da Boko Haram suka jefa su a ciki to da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyin madalla to yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadan
sunana Dr. Muhammad Kabir masallacin Juma'a na Abuja Al-Qur'ani haka yake dauke da abu mamaki da yayin maganar azumi a gaban ayar sai yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakanin mu da su kace musu fa inni qarib ina kusa da su ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako tunda Allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roke shi musamman a cikin wannan wata dan haka ina kiran ƴan uwa musulmai na Najeriya baki daya da lalle lalle a wannan wata na Ramadan da Allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i saboda Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki addu'a ita ce magani na gama gari wanda idan mutun ya rike to ya rike ko Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da ya yi a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba game da addu'a komai da yayi yayi shi ne da addu'a daga nan kuma ya samu bai nasara har ya kai ga inda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin Madina ba sai ta hanyar addu'o'i da yayi tai kuma Allah madaukakin sarki ya karba lokacin da mutane na Makka suka yi masa taron dangi a Badar addu'a yayi ya rika daga hannu yana addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri daga makircin masu makirci har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na Badar har sai da mayafinsa ya fadi to kaga kenan ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi ya tsare al'ummarsa to mu ma da mu al'ummarsa ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a kuma cikin ikonsa da yaddarsa sai ga ya fudda mu daga ciki
yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
gaban kasar Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad ya ce ba zai sake neman karin wa'adin shekaru biyu na mulkin sa ba sakamakon matsalan lamba da yake fuskanta daga ciki da wajen kasar na cewar ya janye daga wani kuduri mai cike da cece-kuce na karin wa'adi da majalisar wakilan kasar ta zartar a yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna kudurinsa na mu'amala da kasashen waje da daukar matsayin jagorancin duniya a yayin jawabi da zai yi a daren yau a taron haɗin gwiwa na majalisa haka kuma an ji cewar majalisar dokokin kasashen turai ta amince da yarjejeniyar cinikayya ta baya da ficewar Burtaniya daga tarayyar turai
kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harambe da ya ce ana gabatar da shirin da Julie Leather Expression wadda ta hada shirin
ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakatar shirin yau da gobe.